Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan Laraba 30 ga watan Agusta shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da warhaka Baba Yakubu makiri ne tare da Maryam Dauda zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanni mu ga kanun labarai
Koriya ta Arewa ta tabbatar da cewa ta harba wani makami mai linzami wanda ya bi ta kan Japan gwamnatin kasar ta ce gwajin na maida martani ne akan atisayen hadin gwiwar da Koriya ta Kudu da Amurka ke yi ana sa ran ruwan sama na tarihi da ake yi a garin Houston dake jihar Texas zai dan tsagaita yau Laraba yayin da muguwar guguwar hali ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar Louisiana a kasar India kuma akalla mutane 5 sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da guguwa suka haddasa a Mumbai
To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji rahoto daga birnin Accra inda aka yi kira ga masu saka bidiyon kananan yara a shafukan zumunta don rashin kokari da suke yi a makaranta suna zolayen su abinda ya kai ga iyaye suka nuna damuwar su kamar haka
don duniya ba ragu kuma kowanne da abinda talent da ubangijin Allah ya ba mai shi ba mutum da zaka ce wanga bai da ilimi ya ta wani yaro na nan mutum wata kila da fuwa ta yi ya sa take cin su
Muna kuma da rahoto akan tsadar dabbobi akan a daidai wannan lokacin bukin babban sallar layya wanda aka aika mana daga Najeriya da kuma Jamhuriyar Niger.
Eh to gaskiya ga yanayin kasuwa gaskiya bana ta hi ba da tsada.
To wancan uda bara yana nawa?
Gaskiya wancan uda a misali bara iya kashi 30 27 28 amma bana zai yi 35 40.
Bayan haka Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirin sa na himma ba ta garago amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta tabbatar da cewa ta harba wani makami mai linzami wanda ya bi ta kan Japan. Gwamnatin kasar ta ce wani gwajin na maida martani ne akan atisayen hadin gwiwa da Koriya ta Kudu da Amurka ke yi. A safiyar yau Laraba, kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa na KCNA ya ambaci shugaba Kim Jong-un na cewa shirin harba makamin mai linzamin Hwasong-12 mai matsakaicin zango tamkar ainihin yaki ne. Kuma wannan shine mataki na farko da dakarun Koriya ta Arewa suka dauka akan shirin kai farmakin da suke yi a yankin tekun Pacific. Kuma wannan muhimmin shiri ne na mamaye tsibirin Guam. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in da na kasar Japan Shinzo Abe sun amince ta wayar tarho yau Laraba akan cewa akwai buƙatar a dauki matakan matsin lamba don a shawo kan Koriya ta Arewa ta hau teburin sulhu don kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa. Shi kuma ministan harkokin wajen China Wang Yi ya fadawa manema labaran yau Laraba cewa China na aiki da sauran shugabannin kasashen da ke kan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kuma suna fata kokarin da suke yi zai taimaka wajen warware takaddamar da ake yi akan dakile shirin makaman nukiliya cikin lalama.
Ana sa ran ruwan sama na tarihi da ake yi a garin Houston dake jihar Texas zai dan tsagaita yau Laraba. Yayin da guguwar Harvey ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar Louisiana. Kwararru na hasashen cewa garin na Houston zai sami ruwan sama mai yawan santimita 2 a yau Laraba, kuma rana za ta fito sa'annan za a yi zafi zuwa ranar Juma'a. Sai dai yankin zai ci gaba da fama da ambaliyar ruwan sama sakamakon ruwa wadda zai ci gaba da sauka, wanda ya zuwa yanzu ya zubda santimita 130 na ruwa a wasu wurare tun daga ranar 24 ga wannan watan Agusta. A gabashin Houston da kuma garin Beaumont na a jihar Texas an yi ruwan sama kamar da bakin kwariya da safiyar yau Laraba a yayin da guguwar ta nufi Louisiana. Hukumar da ke sa ido a kan ruwan sama da guguwa ta ƙasa ta ce za a yi ruwan sama mai yawan santimita 15 zuwa 30 a kudu maso yammacin jihar Louisiana yayin da guguwar ke ƙara shigowa ciki-ciki. Jami'an yankin da na Texas sun ce ma'aikatar agaji sun ceto fiye da mutane 13 daga gidajensu da suka cika da ruwa, kuma duba mutane na cibiyoyin tsugunar da waɗanda ambaliyar ta shafa a wani ginin gwamnati dake birnin na Houston kuma da filin wasan kwallon kwando na birnin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Indiya kuma akalla mutane 5 sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da guguwa suka haddasa a Mumbai, babban birnin kasar, a cewar jami'an gwamnati yau Laraba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ya sa komai ya tsaya cik a birnin jiya Talata, wanda ya hana zirga-zirga akan titina, kuma ya sa dole aka rufe tashoshin jiragen ƙasa da miliyoyin mutane ke amfani da su a yankin na ɗan lokaci. Dubban mutane sun makale a wuraren ayyukansu a daren jiya Talata. Sai dai jiragen sun ci gaba da aiki sosai zuwa yammacin jiya Talata, ko da yake akwai cinkoso, kuma an rufe yawancin wuraren aiki da makarantu yau Laraba. Birnin Mumbai da ke kusa da gabar teku mai yawan al'umma da ta wuce miliyan 20 shine na baya-baya da ambaliyar ruwa ta shafa. A damina bana mutane fiye da 1,200 suka mutu a kasashen Indiya da Nepal da Bangladesh sakamakon ambaliyar ruwa. Ruwan saman dai ya tsagaita a yau Laraba a Mumbai, amma ƙwararru a fannin yanayi sun yi gargaɗin cewa ta yiwu ya dawo nan da sa'o'i 48.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da ake kira IOM a takaice ta ce akalla mutane 18,000 na 'yan ƙabilar Rohingya suka gudu zuwa Bangladesh a makon da ya gabata, tun lokacin da wani sabon fada ya ɓarke tsakanin wasu 'yan bindiga da dakarun sojin ƙasar makwabciyarta wato Myanmar. Hukumar ta IOM ta ce wasu jerin hare-hare da wasu 'yan bindigan musulmi 'yan ƙabilar Rohingya suka kai a kan dakarun su tsaro na arewacin jihar Rakhine da ke Myanmar, da kuma wasu fadace-fadace da suka faru su ne suka haddasa wannan hijirar. Hukumar ta ce mawuyacin abu ne a iya tantance adadin mutanen da suka makale a yankin da ke kusa da iyakar ƙasar, ko da yake hukumar ta IOM ta ce mutanen da suka makale din suna da yawan gaske.
Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, mafi babban muƙami, ya gargaɗi shugaban Amurka Donald Trump akan cewa caccakar da yake wa 'yan jarida na iya sa wasu su nemi kaiwa 'yan jaridar farmaki. Trump ya sha sukar manyan kafafen yaɗa labarai kamar su New York Times, The Washington Post da CNN, ciki har da wanda ya yi a farkon watan nan a lokacin da ya cicciki kafafen yaɗa labarai akan yadda suka ba da rahoton mummunan gangamin da wasu turawa farar fata masu ra'ayin kyamar sauran jinsunan jama'a suka shirya a garin Charlottesville da ke jihar Virginia, inda Trump ya kira 'yan jarida da lakabin mugayen mutane marasa gaskiya. Akan haka ne shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaid Ra'ad Hussein, ya faɗa a yau Laraba a Geneva cewa kiran kafafen yaɗa labarai da lakabin masu ba da labaran jabu da shugaba Trump ke yi yana matuƙar muzanta su. Zaid ya ƙara da cewa idan ko a bisa ƙaddara aka yi wa irin waɗannan 'yan jaridar rauni, shugaba Trump ne zai ɗauki alhakin wannan al'amarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ƙungiyar kare haƙƙin ƙananan yara ta ƙasa da ƙasa a birnin Accra ta koka akan yadda ake cin zarafin ƙananan yara da kuma zolayar su a shafukan sada zumunta saboda rashin kokari a makaranta. Ga wakilin mu Ridwanu Muktar Abbas daga birnin Accra da ƙarin bayani.
A baya-baya na wasu makarantu kan ɗauki filimin ɗin yara da sun karkasa yin abin da ake bukata gare su ana ba'a da shi a dandalin sada zumunci, game da abin da daraktan ƙungiyar kare haƙƙin yara ta ƙasa da ƙasa Bracafia ya ce ni yi wa yara gatsaye na shafar ƙwazon su tsakanin sa'o'insu.
Some individuals have taken upon themselves to always recall children to use profane words.
wasu mutane ɗaiɗaikun su sun tsaye tun sasa wa yara suna amfani da batsako su bar yaran na yin abubuwa na lalaci da muke jin suna tauye ci gaban yaran kuma suna shafan mutuncin su tsakanin mutane ko dai yake manufan yana haka wurin waɗannan manya yin gatse ne kurun mu mun yi imani cewa bai cin nishaɗatar da kansu akwai wasu ƙananan ababa da ya kamata a kula waɗanda ke iya shafan ci gaban yaran musamman lokacin da yara ke girma da kuma lokacin da yara za su bukaci a amince da su tsakanin jama'a.
Despite the fact that these are the issues that happen within the social environment, we believe that per our legislation.
Duk da gaskiyar cewar waɗannan abubuwa ne da ke faruwa ta dandalin sadarwa, mu mun yi imani akan dokokinmu. Miyagun harkoki ne kuma akwai rukunoni da ke da haƙƙin sa ido akan irin halayen nan tare da tabbatar da sun kare tare da sututta mutunci. Yara dayan irin kungiyoyin nan da ya kamata cikin zafin nama su yi wani abu ne hukumar sadarwa ta ƙasa kuma abinda muke buƙatar kawai su yi ne su rage hali inda jama'a cikin sauki suke samun irin waɗannan hotuna su kuma kirkiro na'urar da za ta iya gane tushen inda ake yada waɗannan bidiyo yadda za a rage yaduwar sa sa'annan su gane mutanen da ke da hannu ciki a gurfanar da su na ji ra'ayoyin wasu uwaye yara akan wannan mummunan ɗabi'a.
Suna na Hajiya Lima. To, wanga zancin da ake yin batun irin yaran da in ce dai ba su da ilimi cikin school. Wasu sai ki gan sa kan Facebook. Wadannan duka ba alheri bane. Don duniya ba ragu. Kuma kowa na da abin da talent da ubangijin Allah ya ba mai shi. Ba mutum da zaka ce wanga bai da ilimi yata. Wani yaro na nan in mace ne wata kila da fuwa ta yi ya sa take cin su.
Suna na Maimuna Ibrahim Abbas. Hukunci yayi ka duba yaro abin da bai daidai ba sai ka gaya mai wanga ba daidai bane ba kai da aka sa shi.
Suna na Aunty Tasalla daga Fadama nake magana. Ni masai na kan uwa ban ba da rai kan wannan batu ba akwai hukunci daban-daban iri-iri da za a yi a ba su ya dace da halin da suke ciki
Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
yara annana haba yara manyan gobe yanyara ku bi mutiya
to madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas Kamar kowace shekara tsadarar dabbobin layya na dada karuwa a kasashen musulmi yayin da ake shirin bukin babban sallar layya. Wakilanmu sun zaga a kasuwanni suka ga yadda lamarin yake faruwa. Da farko bari mu faro daga tarayyar Najeriya inda wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton.
A yayin da ya rage ƴan kwanaki kaɗan a yi sallar layya, na zagaya kasuwar dabbobi da ke tati-tati a unguwar Bauduja Ibadan, inda ni ne mijin farashin dabbobi daga masu kawo dabbobi da masu sayen dabbobi.
Sunana Alhaji Abu.
Kakawo raguna ne?
Na kawo raguna ne.
Daga ina ka kawo raguna Alhaji Abu?
Na kawo raguna daga Maiduguri.
Kamar mota nawa ka kawo?
Na kawo mota ɗaya dai yanzu misali.
To ya batun kasuwa?
To kasuwa Allah muna godiya ga Ubangijinmu.
Yanzu kun fara ciniki?
To mun fara kama in Allah yadda.
Yanzu kamar wannan fari yana nawa yanzu?
Yanzu insha Allah wannan yana 40-45 30-35 duk wasu su ne. Eh to gaskiya ga yanayin kasuwa gaskiya bana tahi ba da tsada.
To wancan uda bara yana nawa?
Gaskiya wancan uda a misali bara iyaka shi 30 27 28 amma bane zai yi 35-40
Alhaji Kaudri Alatiti
Asai rago
eh na asai rago
to yaya rago yake bana
yayi tsada
me yasa kace yana tsada
abunda yayi tsada da gyarewa hanya ba taumato kuma yayi tsada
ragon da ka sai irin wancan
dubu a musulmi ke shi amma yansu dubu sabain dai biya haka ne muna shi yansu
haka ma na shiga kasuwar Bodija inda ni tattauna da masu sayar da tattasai, barkono da albasa.
Sunana Muhammadu Falalu mazauni Ibadan Bodija.
Kai mai sai da kayan miya ne?
Eh lalle ina sai da tattasai haka da barkono da tumatir bushashe haka da sauransu kuma.
To ya kasuwa take a halin?
To kasuwa alhamdulillah a yanayin rayuwa na bana ka ga yanayin rayuwar abubuwan sai a hankali amma
akwai ciniki?
Alhamdulillah ciniki irin nan lokaci amma gaskiya ba irin shekarar bara da ta wuce ba.
Kana ganin cewa bana ba a yi cinikin bara ba?
A bana ba a kai bara ba. Na ba a kai bara ba.
Bana tattasai da barkono tsada suke ko arha
eh to gaskiya farashin dabara din da bana kusan haka ne akan yanayin rashin cinikin amma kuma a farashin banan din yafi ba da tsada amma akan rashin cinikin dole muka bar shi akan farashi
to jama'a na zuwa su saya
suna dan siya haka bakin gurgudu amma alhamdulillah irin lokaci ne
sunana Aliyu Ejen hurumi Abodija Ibadan le ina sai da albasa
yaya farashin albasa
ya bambanta bana da bara bana gaskiya ta yi tsada ko mutu suka kyau sosai ba
me yasa ka ganin bana albasa ta yi tsada
abinda ta yi tsada ta yi tsada mallam gaskiya manoman noma ta da yawa
buhun albasa nawa yake bara
a farashin bara zai kai naira 25,000 bana zai iya kai 35,000
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal to koya wannan al'amari yake a jamhuriyar Niger ga rahoton Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai
shi wannan kuma da
yadda kasuwancin dabbobi ke tafiya kenan a babbar kasuwar dabbobin birnin Yamai da ake kira Turaku a bana da kasuwar ta cika makil da dabbobi musamman maraguna hakan yasa farashin na dabbobi ke da sauki kamar yadda Usman Hassan ɗaya daga cikin waɗanda suka zo sayan dabbobin yayi ƙarin bayani
ko wana alhamdulillah gaskiya akwai sauki tunda ko ta ina rago yana shigowa kasuwa ta cika tab waje da ko ina akwai rago kuma gwalgwadon iya hali kai insha Allah da jikakka 25 bana da rabu ubangiji sai kai layya tunda wannan na gani na sai jika 100 wannan na sai shi jika 110 wanga gashi na sai jika 110 shi ma wancan 130 wancan 130 guda biyar ne nasu
shigowar dabbobin masu yawan gaskiya birnin Yamai a shekara ta bana ya sa masu sana'ar dabbobin soma fargabar cewa dabbobin su da dama ne ba za su samu shiga ba a shekara ta bana kamar yadda ɗaya daga cikin su mai suna Isa Shebu yayi ƙarin bayani
bana rago an kai baki da ma an buza nan sun zaka eh dan yanzu haka buza nan ya tahe da talamu kala kala sosai wajen ma mota kusan 40 dai an kace yanzu an tahe da sayan ganin su a wadan haka nan yanzu ba wa da babu yanzu ma na ga an sai da wani jikka 40 wallahi gabaran ma shiya 80 eh baki sun ka shigo kaga Najeriya ta halaro rago sosai da abincin mi ake ce magabacin nan na gabacin nan sun taho da maliyan duk sun hadu kaje abin da ka sauke ragon kenan wallahi masu ragunan ma ya tashin tsoron haraka nan bayan in ba sai an yi gware ba dan gaskiya akwai rago wasu ma ko tayi ba su samu
kamar kowace shekara bana ma an samu yan tarayyar Najeriya da dama da suka kawo dabbobin su abin nan Yamai sai dai fa matsin tattalin arzikin da ake fama da shi ya sa su cikin kila wakala
sunana Alai Mai Damma Kebiste Gwandu local gamman wayar magaji gaskiya bana abubuwan akwai dan matsaloli saboda ragunan suna da waɗannan muka kawo wa sun yi rago ya yawa ragunan ba su karewa muna ganin alamun kasuwancin yana ɗan da matsala ko da ta tare cewa nan Nijar waɗanda muka kawo ragunan ba za su kare ba gaskiya ba magana farashi ake ba sai dai wani abu yayi kawai namu saida dan maganar matsaya na farashi na ragunan gaskiya babu ma wani tsayayyen matsaya dan do rago an ka sai jika 100 gajiya yau ana iya tayar ma shi 80 da sai ka saida ko 80
sunana Murtala Zamfara mun zo da raguna mun an saya jikka 350 ba mu sayar ba jiya mun zo mun sayar da su jikka 210 saboda lokaci ne mun ga ya juya dan juya ko ba haka ba amma yanzu wanda da saura sai dai mai addu'a Allah ya taimaka mana mu rabu da su lafiya
Jamhuriyar Nijar dai za ta gudanar da bikin sallar talaye ne a ranar Asabar mai zuwa kamar yadda majalisar musuluncin kasar ta tsayar Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Yamai Jamhuriyar Nijar
madalla a gaida Yusuf Abdullahi waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 10:11 kenan da minti 10:19 na safe a nan Washington ga shirinmu na gaba
amma ba ta da rago
jama'a barkamu da haka da ma saruwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta gargo shirin da ya saba tattaunawa da wasu yan kasashen duniya daban-daban da suka zo Amurka ko kuma suka bar kasansu zuwa ta ƙasa domin neman sauyin rayuwa yau shirin ya yi kici bizne da wani bawan Allah dan Afirka amma bari mu bar bakon ya gabatar da kansa da kansa
sunana Muhammad Awal
to Muhammad Awal tun yaushe ka zo nan Amurka
Nazo nan Amerika 2000
daga wace kasa a Afrika?
Daga Ghana.
To da kazo wace sana'a kake ko wace sana'a ko aiki kai karo da shi tashin farko?
Eh to tashin farko dai kamar yanda kowa ya sani in ka shigo gari da yake baka san kan garin ba na fara da wani company ne dake saida kujeru a Falls Church nan Virginia.
Eh kamin ma mu je can tukunna me ya burge ka ka baro gida Ghana ka zo na Amerika?
To abin da ya burge ni dai samu dai rayuwa ta kirki wanda dai ya fita gida.
Eh to da ka zo sai kai karo da wace sana'a kace?
Na yi karo da wani sana'a ne wani company ne dake saida furniture a Falls Church.
A bangaren Amurka kenan?
Daga nan Virginia.
Tun daga wannan lokacin kuma nan kake koko ka canza wani wurin?
Tun daga wannan lokaci na zo na yi boko tukunna canja wuri.
Kai boko bangaren kai boko kamar yaya?
Na je makaranta.
Daga gida ba ka yi makaranta ba ne kayan ka zo?
Na yi makaranta gida ba ka san ka zo nan ga aikin da kake so sai ka nemi irin makarantar shi ka je.
Makarantar me to ka je?
Na yi Allied Health bangaren asibiti.
Yanzu a asibiti kake aiki koko shi ma ka sake shi?
Na laboratory ne.
Tun daga wani lokaci ka shiga wannan aiki na ɗakin bincike ko kuma?
Tun 2007 zuwa yau.
Shekara 2007.
Na'am.
Yanzu shekaru nawa kenan akalla?
Shekaru 10 kenan daidai na yi daga abin da laboratory.
Me yasa ka ba wancan kamfanin na sako ko kuma mai alaka da kujeri?
Na'am, shi aiki ne dai da yake wanda za a fara ba wani career bane, ba career bane. Abu ne dai da yake mutum ya fara saboda dai ya san yanda zaman garin yake.
To tun daga wannan lokacin shekara 2000 zuwa yanzu kake nan a Amurka koko akwai lokacin da ka tsinke ka tafi gida ko kuma ka je ganin gida koko koma gida ka zauna kafin ka sake dawowa?
A 2010 na je gida na yi wata daya na komo, sa'annan 2012 kuma na je gida na yi 7-3, sa'annan shekaran jiya yanzu kuma na je gida na yi 7-2 na dawo.
Akwai takardu kenan kammalallu a hannu?
Haka nan.
To amma me ya burge ka da zama Amurka tun da ka zo ka dan tabawa? Kila mutum zai ce ka dan tara wani abu ka je gida ka dan bude wata sana'a musamman wannan da kai karatu a kai amma ka sake dawowa?
Na'am. Shi rayuwar dai du wanda ya taso ko kuma mafi yawanci mun bar gida muna zuwa da niyan cewa akalla ba in zuwa shekara 5 mutum ya koma gida. Amma in ka zo sai ka ga game da mutum takardu yana janka shekara da shekaru kamin takardu su shiga hannunsu. Kamar ni haka ya take na 10 years ma before takardu na suka shiga hannuna. To shi sa bayan wannan nan sannan mutum ya zo ya yi boko shekara 3 har dai ya zo ya bari ya kai wanga lokacin.
To Mamman Auda da iyalinsa yake nan koko iyali suna gane ne?
Da iyali muke nan.
To tuna dai shekara 2000 ka zo yau ga mu shekara 2017 shekaru 17 kenan.
Haka nan.
Ya ka ga rayuwa a nan Amurka idan ka kwatanta shi da rayuwar gida?
Bambanci na sakamakon.
Kamar menene bambanci to?
Aiki ne? Ba aiki kaɗai ba ko in ka duba ma wurin bin doka ma. Baka kwatanta shi da gida. Gida sai ka ga kamar doka baya aiki, nan kuma doka na aiki. Sannan kuma wani ɗan abu kankani dai ma da zai bar rayuwar mutum ba rayuwa da ya zama na shi na mai kuɗi ba. Gida sai in ya zama mai kuɗi zai iya wannan rayuwa. Nan kuma hadde aiki na hannunka ne kai kai wannan rayuwa ba da wani matsala ba.
Ba ni misali kamar me?
Misali shine kamar wurin ci da sha ma. Sa'annan kuma in kana aiki ma mota ma da zaka je mafi yawanci karkaran ga namu yana bukatar mota. Amma sai zaba kamar sayan mota garin ga in ka kwatanta shi da gida nan ga kamar dai zuwa sayan tuwo ne. Amma gida sai ka zama mai kuɗi zaka saya mota.
Nan ba ko baka da kuɗi kana iya sayan mota kake ni ko me kake ni?
Nan ba sai kana kuɗi ba ayrance suke bayarwa. Ya so ka tabiya kaɗan kaɗan.
To banda irin wannan sai kuma me ne ne kake ganin akwai babban bambanci tsakanin nan da gida?
Sa'annan wurin kamar in ka gama kana ne ka tashi neman aiki ma kaje neman aiki ba sai an baka wuya ba shi wurin neman aiki inda ka kucinta a baka ana baka ne ba da an ga ko ka zan baki ko ka zan fari ko kai namiji ne ko kai da mace ko ko a ce ka zo ka biya wani cin hanci a ba wani batun cin hanci
yanzu mallam Muhammad Awal kana nufin gida sai ka ba da cin hanci kafin ka samu aiki kash mallam Muhammad Awal lokaci ya daga mun hannu da kuta nan sai a cikin shiri na gaba ka amsa mun wannan tambaya masare nan shirin zai diga ya yau don haka a madadin bakon namu Muhammad Awal dan asalin kasar Ghana da Chubahiro Jodo ne da daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to madalla a gaida Ladan da bakon sa yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
sakonmu na farko a yau yace dan Allah maniyatan kasar mu kada ku yi kasa a gwiwa wajen yiwa kasa da yiwa mai girma shugaban kasa addu'a sakon ya zo ne daga hannun Aliyu Mustafa Taka lafiya birnin Kebbi sai sako na gaba yace muna yiwa alhazai daga kasashen duniya daban-daban fatan gudanar da aikin haji da kuma kammala shi lafiya a daidai lokacin da shirye-shiryen so mu aikin saka kankama da fatan Allah ya sa ayi aikin haji karbabbi su kuma alhazan kasar mu Najeriya muna fatan za su sanya kasar mu a cikin addu'o'in su sako daga Mahmud Salihu kauran namo da Zamfara sai wannan sakon yace layya dai ba tilas ayinta idan Allah ya hore ma kai idan kuma bai hore ma ba shikenan ka hakura inda abin da yafi kwantai ma kam a bana raguna na iya yi a kasuwannin Najeriya fatan mu Allah ya kawo mana saukin halin kuncin rayuwa da talaka ke fama da shi sakon yazo daga hannun Nasir Kainuwa Hadeja sai wannan sakon yace haba kungiyar malaman kwalejoji kuma yadda hukakken ku kube na shirin shiga yajin aiki ganin cewa zai kawo cikas a karatun yayin talakawa sako daga Aminu dan Kaduna Amanawa wannan sakon kuwa yace gwamnatin Najeriya ke kara dagewa dan ganin kin kawo karshen mayakan Boko Haram dan ganin al'umma sun samu zaman lafiya sako daga mama Abdul Khair Safara'u zamani almajirawa malumfashi da hakili zamani almajirawa malumfashi wannan sakon kuwa yace mara gwamnati baya tare da kawar da bambancin jam'iyya abu ne mai kyau amma mu a irin yanayin kasar mu wacce ta bambanta da kasashe da dama ba ma bukatar haka babban abin da muka fi bukata shine adawa mai tsafta wacce za ta zama fitila ga gwamnati ta rika haska mata matsalolinta sakon Nasir Kainuwa Hadeja
madalla a gaida Malam Nazir yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaice Koriya ta Arewa ta tabbatar da cewa ta harba wani makami mai linzami wanda ya bi ta kan kasar Japan gwamnatin kasar ta ce gwajin na mai da martani ne akan atisayen hadin gwiwar da Koriya ta Kudu da Amurka ke yi Ana saran ruwan sama na tarihi da ake a garin Houston da ke jihar Texas zai dan tsagaita yau Laraba yayin da muguwar guguwar Harvey ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar Louisiana kwararru na hasashen cewa garin na Houston zai samu ruwan sama mai yawan santimita 2 yau Laraba kuma rana za ta fito sannan za a yi zafi zuwa ranar Juma'a A kasar Indiya kuma akalla mutane 5 sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da guguwa suka haddasa a Mumbai babban birnin kasar a cewar jami'an gwamnati yau Laraba. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ya sa komai ya tsaya cik a birnin jiya Talata wanda ya hana zirga-zirga akan titina kuma ya sa dole aka rufe tashoshin jiragen kasa da miliyoyin mutane ke amfani da su a yankin na dan lokaci. Dubban mutane sun makale a wuraren ayyukansu a daren jiya Talata. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da ake kira IOM a takaice ta ce akalla mutane 18,000 ƴan kabilar Rohingya suka gudu zuwa Bangladesh a cikin makon da ya gabata tun lokacin da wani sabon fada ya barke tsakanin wasu ƴan bindiga da dakarun sojan ƙasar a makwabciyar ta wato Myanmar
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu sai kuma an jima za a ji mu da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ta shirya ta bada umurni malama Julie Gresham da injiniyan mu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya ga ƴan yau da gobe sun yi damara kawo muku shirin su na yau